Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu haron mu a jamhuriyar Niger suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen radio VOA Africa mita 102.5 a Yamai, sai kuma gidajen radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan sazangon FM. Masu na'urar computer ma suna iya jin shirin nan kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum da fatan ana la'asari a lafiya. Sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yau da sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri a yau Talata 6 ga watan Satumba. Ga kanun labarai.
Prime Minister kasar Faransa Manuel Valls ya yi sauran shugabannin duniya wajen bayyana damuwarsu game da tashin hankalin da ya biyo bayan zaben kasar Gabon. Shugabannin adawar kasar Zambia ya ce hukuncin farko da mai shari'a ya bayar ya sa ya gaza cin madamar kalubalantar sakamakon zaben na 11 ga watan Agusta. Shugaban kasar Philippines Rodrigo Duterte ya yi nadamar danyen bakin da ya yi yau a kalamai na batanci game da shugaba Barack Obama.
Kanun labaran kenan.
Sai ga wani Sani Muhammad matashi ne wanda yayi karatunsa na aikin noma ta hanyar noma kenan, yana da HND sa. Kawai ya taho shi daga Taraba cewa lallai gashi nan zai taimaka da kodansa in an samu dacewa.
Wani jami'i a babban asibitin koyarwa da ke Yola Fadar jihar Adamawa, muna da rahoto bayan labaran duniya. Kungiyar Tarayyar Turai tana hada kai da Jamhuriyar Nijar domin yaki da yanci rani masu tafiya Turai. Kamaru da wani kamfanin kasar Portugal sun shiga da jejin ya samar da manyan motocin safa a kasar. Halima Jimrona tafi da shirin noma tushin arziki. Yanzu sai a gyara zama domin yin cikakkun labaran duniya tukuna.
Sare assalamu alaikum. Prime Minister kasar Faransa Manuel Valls ya bi sauran shugabannin duniya wajen bayyana damuwarsu game da tashin hankalin da ya biyo bayan zaben kasar Gabon. Prime Minister yana magana ne sa'in da yake tattaunawa da manema labarai. Valls ya ce me zai hana a sake kiraye kur'un tunda shugaban yan adawa ya yi zargin cewa an yi makudi wajen kirayen su. An samu gardama da shakku cikin kamar yadda masu sa ido da kasashen Turai da suka ga yadda zaben a cikin kasar ya kasance musamman akan sahihancin sa. Valls ya ce don haka yana da kyau a sake kidayawa. A cikin satin ta gabata ne hukumar zaben kasar Gabon din ta bayyana shugaba Ali Bongo a matsayin wanda ya lashe zaben akan abokin karawarsa Jin Ping da kuri'u 5,000. Wannan dai ya haifar da zanga-zanga wanda haka kuma ya dalilin mutuwar mutane 6. Yanzu haka ministan shari'a na kasar Serafin Modunga ya ajiye aikinsa sakamakon zaben na shugaba Ali Bongo. Ministan dai shine babban jami'i na farko a cikin gwamnatin kasar da ya ajiye aiki sakamakon wannan zabe. Modunga ya fadawa gidan rediyon France cewa gwamnati ta yi brief da bukatun yadda za a samar da zaman lafiya. Yace wannan yasa ya ajiye aiki. Haka kuma shugaban adawa Ping ya bayyana kansa a matsayin shugaban kasar Gabon din, kuma ya kira da a gudanar da yajin aiki. Yace muddin harkokin tattalin arzikin kasa suka rurkushe, hakan zai tilasta gwamnatin yin abin da ya dace. Sai dai rahotanni sun bayyana cewa mutane kalilan ne suka yi zaman su jira domin ko bankuna da shaguna a babban birnin kasar Libreville sun bude kuma sun gudanar da harkokin su. Wasu ma cewa suka yi ba su ji wannan sanarwar ba.
Shugaban yan adawa a kasar Zambia ya ce hukuncin farko da mai shari'a ya bayar ya sa ya gaza cin madamar kalubalantar sakamakon zaben kasar da aka yi ranar 11 ga watan Agusta. Jiya Litinin ne dai kotu ta yi watsi da karar da ɗan adawar ya shigar 3 daga cikin alkalai 5 sun yanke hukuncin cewa kwanaki 14 da aka bayar domin sauraron kukan mai kara ya kawo ƙarshe daga tsakiyar daren ranar 2 ga watan Satumba. Jam'iyyar United Party for Development UPND a takaice ta ce kotun ta yi watsi wato ta yi mai ta lashe domin ko ta ce mai shari'a An Mwewe Sitali ya ce zai saurari kukan daga 2 zuwa 8 ga watan Satumba. Amma kuma daga baya ne alkalin da kansa ya dawo ya cewa ya yi kuskure a hukuncin da ya yanke cikin 'yan kwanaki da suka gabata. Inji Cornelius Mwete, dan majalisar dokokin kasar kuma mukaddashin mai magana da yawun jam'iyyar ta UPND, shine ya shaida muryar Amurka hakan. Ya ce daga yanzu mun gane cewa mu muna cikin wata kasar Zambia ce ta daban, wato muna cikin wadda ba ta bin doka da oda.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban kasar Philippines Rodrigo Duterte ya yi nadamar danyen bakin da ya yi yau akan kalaman batanci game da shugaba Barack Obama a matsayin wani abu ne da yake tsakanin su. Yace babban manufar su ita ce samar da wata manufa ta kasa da kasa wanda zai ciyar da dankon zumuntar da ke tsakanin su a matsayin kasashe musamman ma da kasar Amurka wanda ta dade suna hulɗa tsakanin su. Kafin dai ya wuce wurin taron ranar Litinin, Duterte ya gargadi shugaba Barack Obama cewa kar ya ce zai masa wani jawabi akan yadda zai yaki masu farar miyagun kwayoyi wanda ya dalilin mutuwar mutane 2000 masu wannan mummunan sana'ar tun daga lokacin da ya kama rigaman mulkin kasar. Duterte ya ce wajibi ne ka zama mai ladabi, kar kai mani kowace irin tambaya, sai dai ya amfani da kalamai marasa daɗi da harshensu ga shugaba Obama. Da farko dai shugaba Obama bai ɗauki kalaman na Duterte da muhimmanci ba, salin da yake wa manema labarai jawabi. Ya bayyana Duterte a matsayin mutum mai son ba'a, amma kuma daga bisani sai fadar White House ce shugaba Obama ya soke shirin ganawa da Duterte ɗin, maimako zai tattauna da shugaban Koriya ta Kudu. Sai dai kuma sanarwar da ta fito daga Duterte ta bayyana nadamarsa bisa kalaman da ya yi na ɓatanci game da shugaba Obama wanda ya haifar da cece-kuce. Ya ce yana fatar samun wani lokaci na musamman da zai tattauna da shugaba Obama domin kawo ƙarshen wannan batu.
Jami'an tsaro a Afghanistan sun kashe ƴan bindigan nan uku wanda ya kawo ƙarshen garkuwar da suka yi a tsakiyar birnin Kabul wanda hakan ya dalilin jiwa mutane 6 rauni, inji mai magana da yawun ministan cikin gida Sadiq Sadiq. Ya ce an samu damar kubutar da mutane 42 ba tare da ko ƙwarzane ba daga wurin da ke da mahada da sansanin nan na jinƙai na ƙasa da ƙasa wanda ke Sher New da ke kusa da babban birnin ƙasar. An ba da sanarwar daga sansanin a yau Talata cewa maharan sun yi niyyar kai hari ne a wani ginin gwamnati da ke kusa da ofishin jinƙai da ke Kabul. Sanarwar ta ce an yi wa ginin illa amma an tabbatar cewa an samu nasarar kwashe ɗaukacin ma'aikatan ba tare da ko mutum guda ya ji ciwo ba. Maharan dai sun fara kai harin ne ta wajen ta da bam cikin mota kana suka bi da harbin bindiga tun daga daren jiya Litinin. Sadiq ya ce nan da nan ko sojojin Afghanistan na musamman suka ba afkawa maharan inda suka shiga buɗe musu ta. Mai magana da yawun ministan cikin gida na ƙasar Afghanistan ɗin ya ce da safiyar yau Litinin kuma aka ci gaba da ba ta kashe tsakanin sojojin Afghanistan ɗin da su maharan.
Babban jami'in mai kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce 'yan siyasa irin su Geert Wilders na ƙasar Jamus da ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Republican wato Donald Trump suna amfani da shuka tsoro da alkawarin abin da bai taɓa samuwa domin neman kuri'an mutane. Babban jami'in yana magana ne jiya Litini a taron tsaro da shari'a wanda aka yi a Hague. Zaid Ra'ad Al Hussein ya ce 'yan siyasa suna dogaro da bayanan ƙarya da kuma wuce makaɗi da rawa. Zai ya ce dabara ita ce yin hakan shi ne ya sa mutane rawar jiki tare da shuka tsoro cikin zukatansu kan daga bisani su ce musu ga mafita akan wasu matsalolin da suka zayyana. Zai dai
labaran duniya kenan ga maji daga nan sashin Hausa na Murya Amurka nan Washington DC. Jama'a rahotanni daga Najeriya sun ce hukumomin kasar sun damke dan jaridan nan Ahmed Salkida wanda rundunar sojojin kasar ta ayyana shi a zaman wadda take neman ruwa a Jallo tare da barista Aisha Wakil da kuma ambasado Bolori. Ita dai Wakil da Bolori tuni suka gabatar da kansu ga hukumomi kuma sai ta yi amba da belinsu. Amma shi Salkida lokacin da aka bada wannan sanarwar baya Najeriya yana Dubai inda yake kusan zaman gudun hijira da babu tabbas kan musabbabinta. Tun lokacin sanarwar ya fito a kafofin yaɗa labarai yana cewa zai miƙa kansa, a wasu ruwaya cewa aka yi takardun tafiye-tafiyensa ne suka mutu ko suka kusan mutuwa shi yasa ya koma Najeriya. Wasu rahotannin da bamu tabbatar ba suna cewa Salkidan ya faɗa a cikin jirgi cewa yana fargabar cewa hukumomin na Najeriya ba za su masa adalci ba. Amma wasu kafofin yaɗa labaran Najeriya yau sun ce rundunar sojin Najeriya ta musanta cewa ita ta kama Salkida. Bincike yana nuni da cewa sai ta yi ƴan sandan ciki ne suka kama shi. Wakilanmu a Abuja suna bin samun wannan labari kuma da zarar sun aiko za mu gabatar muku. The Voice of America, VOA. To madalla, gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammad Umaru Jibril Labindowo ya ba da gudunmuwar naira miliyan 5 domin jinyar Isa Hamman, mutumin da ake zargin ma'aikatan kiwon lafiya wani asibiti mai zaman kansa a jihar ta Adamawa suka sace wa ƙodojinsa guda 2 duka.
Gwamnan jihar Adamawa kenan Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla yayin da ku ziyarci asibitin gwamnatin tarayya dake Yola wato FMC Yola domin duba Isa Hamman mutumin nan da likita ya cirewa kododinsa guda biyu. Shi da wannan majinyaci ya mako shafi fiye da wata guda a yanzu cikin wani mawuyacin hali inda ma yake numfashi da kyar. Gaskiya ina cikin wani hali domin ni ban san abin da suka yi ba. Da kuma labarin wannan majinyaci ya kota da hankalin mutane da dama wanda tuni ma wani matashi daga jihar Taraba mai suna Muhammad Sani ya ma sadaukar da ɗaya daga cikin kodarsa domin a baiwa wannan bawan Allah Malam Adamu Dodo da ke zama jami'in hular jama'a na asibitin FMC Yola. Ya ma bai na taimakon da gwamnan jihar Adamawa ya bada da kuma halin da ake ciki a yanzu.
Abun mamaki ma lokacin da gaskiya ake tunanin cewa to ana neman wanda zai bada gudumawan koda. Ba a iya samuwa daga cikin iyalan shi Isa Hamman ba. Sai ga wani Sani Muhammad matashi ne wanda yayi karatunsa na aikin noma ta hanyar noma kenan, yana da HND din sa. Kawai ya taho shi daga Taraba cewa lallai gashi nan zai taimaka da kodansa in an samu dacewa. To yanzu maganan da nake gaya maka dai gannan Adamawa shi wato Gwamna Bindo kenan ya ba da tallafawansa da miliyan 5 da kuma da mota dai kai kam da komi wanda za a tafi da shi Kano da shi wannan da yazo ba da gudumawan kodan sannan a je a gwada. In yayi dace fa lillahi alhamd za a samu sai a sami shi da kuma wasu ƴan uwansa ma da ake tafiya tare da su a ga ya za su yi.
Wasu bayanai dai na konuni da cewa shi likitan da yayi wannan barna na cire kodan wanda yanzu aka make hannun jami'an tsaro na ko ikirarin cewa ya cire ne a zaton cewa gemun ciki ne da ake walakabi da tomol. Dr. Muhammad Kabir Inuwa wani likita ne a Jalingo yace akwai abun dubawa.
Wannan Malam Ibrahim wannan ganganci ne kawai ga wannan likita din ko kuma bai je makaranta ba. Domin ba yadda za a yi a karantar da kai a aji cewa ina ɗauke da bincike wani abu ne mai kama da wake ka karanta huhu duk wani fita wanda ya kamata ce ya yi tiyata da ya san wannan ogazin ga baki ɗayansu.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin tuma amin amin amin.
Kungiyar Tarayyar Turai tana aiki da Jamhuriyar Nijar domin daƙi da kurarar ƴanci rani masu haramar zuwa Turai wanda suke bi ta cikin ƙasar domin kaiwa ga teku kan hanya zuwa Turan. Ga rahoton da Sulaiman Muni Barma ya aiko mana.
Kasar Nijar da ke tsakiyar kasashen yankin Mediterranean da waɗanda ke kudancin yankin Sahara na matsayin wata hanyar da tilasta an biyo ta kanta ga masu zuwa Irani daga yankunan Afirka ta tsakiya da kudanci da na yammacin wannan nafiya domin isa Libya ko Algeria a ƙoƙarin tsallakawa zuwa nafiyar Turai. Alƙaluman hukumar kula da bakin haure wato OEM sun yi nuni da cewa mutane kimanin 100,000 da suka hada da 'yan Nijar da na kasashen waje ne suka ratsa ta hamadar Sahara a shekarar 2015. Wannan ya sa ministocin harkokin wajen kasashen Faransa da na Jamus ziyartar kasar ta Nijar a farkon shekarar 2016 inda suka dauki alƙawalin cewa kungiyar tarayyar Turai za ta tallafa wa Nijar da biliyan 1 na euro domin daukar matakan takawa wannan dabi'a burki a jajibirin taron kasa da kasa da aka yi a kasar Turkiya. Alhaji Yakuba Ibrahim shine ministan harkokin wajen Nijar.
Matsalar ta dame su da yake ta hanyar mu ake bi ana inda shine ɗan kasashe da yawa da suke bi ta Nijar suna zuwa su je kasashen Turai. Mun ga musulunci in mutun ya bar kasar shi ba banza bane. Kenan akwai matsala, akwai talauci, akwai yunwa, akwai rashin kwanciyar hankali. Kenan ba kamo mutane ne za a yi ta hurgado su a ba su tsoro ba, a'a. Magani za a nemo shine suka ce za su taimaka, za su ƙara kokari maganin su shine su taimaka ma kasar Nijar. Mun yi wani tsari zai wajen miliyar 660 na kudin mu, a yanzu ma sun taimaka wajen miliyan 75 na euro cikin tsarin na a rage wannan matsaloli, amma ba su isa. Za mu ci gaba da tattauna.
Alƙaluman hukumomi a Nijar sun yi nuni da cewa a watanni uku na farkon shekarar 2016 kimanin 'yan cirani 63,000 ne suka ratsa ta wannan ƙasa. A cewar Saidu Abdu, mamba a kungiyar Alternative mai bincike akan masababan da ke tilastawa Afirkawa zuwa Cirani ta barauniyar hanya,
ya kamata ƙasar Nijar ta yi hange baya ta gani. kasashen Turai su suka fara wa'annan kamar matakan da suke doka da suke san Niger ta doka sai aka waye gari mutane sai mutuwa suke yi bisa ga cikin teku in ha aka ce mun doke kokarin matakan nan ha desert nan namu shine zai zamanto wurin da zai kashe mutane kenan mi za a cewa Niger mu za a ita nuna da hannu kaga abu ne wanda bai da kyau bai yiwa a ce wai wata kasa ko su kasashe sun gama kai su ce mutane kar su tai ai su sun yi sun kasa yanzu suke son kamar kasashen mu na Afrika a ce musu kar ku bari mutanen ku su tai abin da ke sa mutane su tai abu guda ne matsaloli na aiki na karatu kuma da talauci
wani abin da kungiyoyi masu zaman kansu ke nuna damuwa a kansa shine irin barazanar tsaron da matakin tare bakin haure ka iya haddasa wa kasar Niger wace dama ke fama da daruruwan dubban yan gudun hijirar da rikicin Boko Haram ya tilastawa tserewa daga Najeriya sai kuma waɗanda tashin hankalin arewacin Mali ya tilastawa kafa sansani a yankin Tilaberi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
hadakan mu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage zamin nasara kan mun dage sarkar bauta da mun ci zige mai shimma yanzu mu daddaje dan samu gama wasu sun
a jamhuriyar Kamaru kuma gwamnatin kasar ta sanya hannu da wani kamfanin manyan motocin bus daga kasar Portugal domin samar da manyan motoci irin na nishadi ko kuma luxury da ake cewa a wasu biranen ta kan shirye-shiryen wasan cin kofin kwallon kafa na mata na Afrika da za a yi wani lokaci nan gaba a kasar ga rahoton da Gabriel Awal ya aika mana
cikin makon da ya gabata ne gwamnonin jihohin guda uku na kasar jamhuriyar Kamaru ya wunde Duwala Dalimbe suka rantaba hannu kan wani yarjejeniya tsakanin su da kamfanin da ke kera manyan motoci na bus da ke kasar Portugal domin gudanar da zirga-zirga a cikin manyan biranen jihohin guda uku wannan yasa ya tambayi shugaban kula da motocin na bangaren jihar Yaounde Roger kuma yasa suka sayi irin waɗannan motoci na safa-safa
nombreux camerounais de trouver de l'emploi en tant que chauffeur de
mun sayi waɗannan motoci ne da mun zamu samarwa al'ummarmu sauki wajen zirga-zirgar su musamman ma a cikin gari kuma gashi yanzu zamu gudanar da gasar kwallon kafa amma na mata na nahiyar Afrika a cikin waɗannan birane shine yasa muka samu irin waɗannan motoci na kawa to koya za ku yi da kayayyakin gyara na irin waɗannan motoci da ba a saba ganin irin su ba a kasar ta Kamaru
mais je pense qu'il y a un problème de transfert de technologie parce que ces bus ne seraient arrivés ici sans que
zamu yi kokari mu samu kayan gyaran su kuma zamu tura makanikan mu domin je su koyo gyaran irin wannan motoci a kasar ta Portugal na sake tambaya Muhammad Buba shi ma mai kula da bangaren irin wannan motocin ne a jihar Duwala ga abin da yace
ya kamata kuma mu sani cewa wannan motocin da za a kawo motoci ne wanda da akwai kayayyaki wanda za a iya canjawa idan ya baci kamar su Toyota da anin wato shauran motocin da muka sani wanda ake samu wato zamu ci kayayyakin aiki a nan kasar Kamaru
Alhaji Abba Abacha dan kungiyar farin hula ne ya kushe wannan hada-hada da gwamnati guda uku suka yi
to gaskiya wannan al'amarin gan ya babu mamaki da gaske domin kasancewar mun saba amfani da wasu motoci kamar ta Faransa da kuma motocin Amurka da motocin wato Japan yawanci kamar Toyota nan shi muka waye kari muka tsinci kanmu wai a Portugal kai ma kaji sunan fa a ina Portugal ina gina motoci kwararru duk wannan lamarin da in ba daidai wato zuba ciki da kudaden gwamnati wanda aka saba kasar Kamaru ba in ba shi ba ban ga wani abin da ke zuwa bayan ba ni akai na kan wannan ne saboda haka mu ba za mu amince ba
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 11 da kusan minti 20 a halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Halima Jimrau da shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barka da warhaka barka da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki Idan ba ku manta ba dai a ranar 3 ga watan Agustan da ya gabata, kasar Jamhuriyar Niger ta yi bikin cikon shekaru 56 da samun yancin kai daga Turawan mulkin mallakar kasar Horanshi. A wannan ranar ce kuma ofishin jakadancin kasar ta Niger a nan birnin Washington DC ya shirya wata gagarumar walimar karrama 'yan kasar ta Niger wasu matasa 10 waɗanda suka kawo ziyara nan Amurka ƙarƙashin shirin yali na shugaban kasar Amurka Barack Obama. Shirin da shugaban na Amurka ya kirkiro domin taimaka ma matasan Afirka masu basira da dabarun shugabancin da ka iya taimaka musu da kuma ƙarfafa musu gwiwar iya taimakon ƙasashensu har ma watakila su zama manyan gobe a ƙasashensu. Ɗaya daga cikin matasan ƙasar Jamhuriyar Niger da suka kawo ziyara na Amurka ƙarƙashin wannan shiri na yali shine Dr. Isufa Bashiru Bunu, ƙwararren masani a fannin noma wanda ya digirin digirgir a fannin dausayin ƙasa. A wannan rana ni da Jamila Kabiru Fage mun samu tattaunawa da shi a ofishin jakadancin ƙasar Niger a nan birnin Washington DC.
To sunana Malam Isufa Bashir, na huto daga Niger, ni aiki na masani ne a wajen fannin noma, na yi digiri na yaya za mu haɓaka noma don a samu amfani da yawa.
Kasancewa ka zo na matsayinka na ɗaya daga cikin mutanen da suka zo daga Niger a yali din nan, me ka koya daga nan da za ka koma da shi, me kake ganin cewa zaka iya taimakawa wajen bunƙasa noma?
A lalle zuwa nan Amurka a saman program din yali na koyi abu da yawa. Abu na farko shine na ga yanda Amurka suka haɓaka noma, kuma wannan haɓaka noman da suka yi gaskiya sun kula ne da yanda za a koya wa manoma yaya za a sa taki, yaya aka kula kuma da iri, paske shi iri wannan shine abu na harko. An aka samu iri na kirki kuma aka kula da zubawa ƙasa taki, dole ne a samu amfani na kirki. So wannan abu shine na koya, shine insha Allah in na koma Niger zan koya wa manoman mu don mu samu wannan matsalar na yunwa mu hudda shi daga cikin Niger insha Allah.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce nahiyar Afirka za ta iya kawar da yunwa gabaki ɗaya da shekaru 20, kana ganin haka zai yi?
Lalle kin san ni fannin ma karatun da nayi, nayi karatu ne cikin wani babban, kamar in ana iya cewa company ana cewa Agra, shine green revolution for Africa. Lalle ni na yarda, na imani da in muka sa kokari duk wannan ilimin na wajen fannin noma da aka koya, indai aka je aka koya wa manoma, insha Allah lokacin da aka bada muna iya kawar da yunwa a Africa.
Muna da matasa da yawa suna zaune ba su aikin komi, me saƙonka zuwa ga irin waɗannan matasa?
Lalle ni saƙona zuwa wajen wannan matasa da ba su aikin komi shine su koma baya su duba su gani uwayenmu aikin mu suke. Yau zaka gani mutum in ya samu diploma din shi daga university, he dai shugabannin ƙasa su bashi aiki, haka nan bai yiwa mu koma mu gani noman nan da uwayenmu suke yi me muke iya yi a cikin shi, za mu dan yi business din mu wanda daga ciki za mu samu aiki har mu ba ma wasu aiki. Kenan yanzu gaskiya j'appelle la jeunesse su koma, su matasa su koma su gani vraiment abu daga karami ake zuwa babba.
Haka ne Dr. Isufa. Ai, masu iya magana na cewa da yayyahi kogi ke cika kuma da rarrahe ake miƙewa. Fatanmu dai Allah ya sa matasa, maza da mata na ƙasar Jamhuriyar Niger sun saurari wannan kira naka da kunnuwan basira, kuma za su tashi haikan su rungumi sana'ar noma domin su gina kansu kuma su gina ƙasarsu. Kamar da yadda masu iya magana ke cewa, ba maraya sai rago. Baki ɗaya ƙarshen wannan tattaunawa kenan da ni da Jamila Kabiru Fage muka yi da Dr. Isufa Bashiru Bunu, ƙwararren masanin da ya digirgire a fannin noma kuma ɗaya daga cikin matasa masu basira na ƙasar Jamhuriyar Niger waɗanda suka ci gajiyar shirin yali na shugaban ƙasar Amurka Barack Obama. Sai rana ya tawa da izinin Allah ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin Dr. Isufa Bashiru Bunu da mai haɗa mana shirin da daidaita sauti Julius Gresham. Ni ce taku Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. ku huta lahiya sai nan gaba kaɗan da izinin Allah idan mun sake haduwa da ku ta cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda za mu gabatar tare da Usman Kabara.
To a gaida sarauniyar noma da tawagatta yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana.
Wasu kuma masu sauraron mu na yau duk sun yi magana ne akan kuncin rayuwa a Najeriya. Wasika ta farko ta dinguwa ce daga Muhammad Bashir Damare Yola da sauran abokansa. Allah sarki talakan Najeriya. Lokacin da arzikin kasar yake bunƙasa, baka gani a ƙasa ba. Sai lokacin da ya durkushe aka jefa ka cikin kuncin rayuwa. Ya Allah ka kawo al'ummar Najeriya ƙarshen irin wannan rayuwar kunci. Amin. Sai kuma wasikar Prince Yau Adamu. Tabbas matakin da kamfanin man Najeriya na NNPC ya dauka na yin watsi da ƙara farashin man fetur yayi daidai. Ganin yadda 'yan Najeriya ke cikin halin lahawla walaƙawati saboda tsadar kayan masarufi. Sai kuma wasika ta gaba daga Bala Muhammad Bauchi. Yace hakika babbar sallar bana ta iske jama'a cikin halin rashin kuɗi da karancin abinci a Najeriya. Don haka ya kamata attajirai da masu hannu da shuni su taimakawa masu karamin karfi domin duk wanda ya ji kan wani Allah zai ji kansa. Sai kuma wasika ta ƙarshe da ta fito daga hannun Lawal Sani Kawu. Daura gaskiya ya kamata shugaba Buhari ya taimaka ya bude bodoji a cigaba da shigo da abinci domin al'umma na fama da mummunar tsadar abinci.
To madalla ga tushin muhimman kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya.
Prime Minister ƙasar Faransa Manuel Valls ya bi sahun sauran shugabannin duniya wajen bayyana damuwarsu game da tashin hankalin da ya biyo bayan zaben ƙasar Gabon. Prime Minister yana magana ne sa'in da yake tattaunawa da manema labarai. Valls ya ce me zai hana a sake kidayan kuru'un tunda shugaban yan adawa ya yi zargin cewa an yi maguɗi wajen kidayansu. An samu gardama da shakku cikin ciki kamar yadda masu sa ido daga ƙasashen Turai da suka sa su ga yadda zaben ya kasance a cikin ƙasar. Musamman akan sahihancinsa. Valle ce wannan yasa dole ne a sa ya kiraya shi. Shugabannin adawa na ƙasar Zambia ya ce hukuncin farko da mai shari'a ya bayar ya sa ya gaza cimma damar kalubalantar sakamakon zaben na 11 ga watan Agusta. A jiya Litini ne dai kotu ya watsi da ƙarar da ɗan adawar ya shigar. Uku daga cikin alkalai biyar sun yanke hukuncin cewa kwanaki 14 da aka bayar. Domin sauraron kukan mai ƙara ya kawo ƙarshe daga tsakiyar daren ranar 2 ga watan Satumba. Shugaban ƙasar Philippines Rodrigo Duterte ya yi nadamar ɗanyen bakin da ya yi yau a kan kalaman ɓatanci game da shugaba Barack Obama a matsayin wani abu da yake tsakaninsu. Ya ce babban manufarsu ita ce samar da wata manufa ta ƙasa da ƙasa wadda zai ciyar da danƙon zumuntun da ke tsakaninsu a matsayin ƙasashe musamman da ƙasar Amurka.
To madalla gaishe ka masu sauraro abin da ya sawo kenan cikin shirin yanzu sai kuma can bayan lisha za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda yau za mu so mu ji ra'ayoyinku yadda za a daƙile cutar polio wacce ta sake kunno kai a yankin gabas ta wato arewa maso gabashin Najeriya wato jihar Borno musamman. Kamin na madadin Ladan Ibrahim ya wadda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Designation wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika mutanen ne Sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. Amma kada ku yi nisa musamman matasa waɗanda suke kwana ko su wuni wajen wato ƙarawa abin da ake cewa ƙarawa Borno doki ma'ana suna arzuta masu ƙarfi a yi saurare lafiya ga Halima da tawagatta.